بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 25 غوتن جماد الآخرة يجلم من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد قريه da 41 wanda shi dai 19 ga watan wato 2 shekara 2020 daidai a wannan masallaci na Abubakar Siddiqu da ke nan sabuwar Kaduna Kadaure, inda muke gabatar da darasi cikin littafin Al-Imam An-Nawawi, Allah ya ji kansa, Allah kai masa rahama, wato 40 An-Nawawiyya. Wannan littafin da mutane suke ganin shi ba ƙaramin littafi ba ne, ke da galibin hukunce-hukuncen addinin musulunci suna zagayawa ne kan hadisan da shi Al-Imam An-Nawawi. Shi yasa wannan littafin ya samu kulawa da sharhi daga malamai sama da sharhi 50 da aka yi wannan littafin a duniya. Da haka Al-Hadithu Salisu wa 30, hadisi na 33, annabuna Abbasin daga Abdullahi ɗan Abbas, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي لو يؤت الناس بدعواهم إن دعتي دعب النمتاني سكي دعوا زاء باسو لدعا رجال دا وسمتاني سني دعوا أموال قوم دوكير وسمتاني سنشي ناسني ودماءهم دجننسو كان زونيك ونيذو إنونا كيتي كيتي كشي مثلا وادن أكشيكا. النبي ياتي ولكن البينة sai dai kode wai shi dole sai an samu dalili alal mudda'i akan wanda ya yi da'awar wani abu, wal yaminu sannan rantsuwa ta tabbata ala man ankara ga wanda ya yi musu. Hadithun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain, sashin wani hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Kamar yadda aka sani, hanya guda uku muke bi. Hanya ta farko mai tarjamar sahabi, wannan Abdullahi ɗan Abbas mun yi tarjamarsa a baya. Hanya ta biyu mu zo mu sharhin hadisi da abinda hadisi ya ƙunsa. Na uku kuma sai mu faɗi ma yustafadu min alhadisi, abinda aka samu fa'ida daga wannan hadisi. Da haka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law yu'tan nasu, inda ake za a dinga ba mutane bid'awahum duk da'awar da suka yi. Da haka maganar da annabi ya ce lauyi utsa nan fi'ilin mudari ne wanda aka gina shi mabnin alama lam yusamma fa'ilu. Da haka ismu fa'il ɗin shi shine al-mu'ti, wanda za a ba shi ne al-mu'ta, abinda za a bayar shi ne al-i'ta'u, kyautar. Al-mu'ti shi wanda zai bayar, huwa man lahu haqqul i'ta'i, shi ne wanda yake da haƙƙin ɗaukar abu ya bayar, kal-qadi, kaman alƙadi. Idan kana bin wani kuɗi kai da'awa, to ba wanda zai iya karɓan maka kuɗinka daga hannun ya dawo maka da shi in ba alƙadi ba. Masalan wal muslihu bainan nasi, ku wanda zai shiga tsakiya ay sulhu tsakanin wani da wani, idan masu sulhun duka guda biyu sun yadda da shi wanda zai jagoranci sulhun cewa duk abin da ya hukunta kowa zai ɗauka ya yadda da shi. To inda a ce alƙali da an zo kawai wane ya ce gidan da wane ke zaune na wani ba tare da dalili ba, zai ce kai tashi kai je ka karɓi gidan. To musamman wannan zamanin da muke ciki da ka sha abun mamaki, wani zai jira ka ne sai ka gama tanadi, ka mallaki fili, ka gama gidi, kai ba ma filin ba da kayan gidan har da matanka da yanka sai ce nashi ne, ai ta rikici kuwa. Da haka magana annabi da ya faɗa ya ce bida'awahu shi ne bid'a ishe, da da'awar wani abu, sawa'un kana isbatan aw nafyan, wajen ka kora abu ko ka tabbatar, inda duk abin da mutum yi da'awa za a bashi. Tabbatar da abu da'awar cewa abu naka ne, ko kuma wani akwai haƙƙin shi a hannunka ka kore ka ce babu, to a wannan lokacin ne malamai suka ce misalul isbat, misalin tabbatarwa an ya kula ana atlubu fulanin alfaryal, ina bin neman wane ya bani kamar riyal dubu. Misalin korewa kuma shi ne mutum ya inkari abin da ya wajaba gare shi na ware wanda ke hannunsa. Misla an ya kuna fi dummatihi alfaryal, ka ɗauki dubu ɗari ka ba mutum, kuma sanda ka ba shi akwai shaida kowa ya sani cewa wane ya ba wane kuɗi. Daga baya kun ga wannan shi korewa ne. Idan wancan mai kuɗin da ya bayar da kuɗin shi akwai saida sanda aka yi, ya zo ya ce ban kuɗi na, ya ce shi bai san da wani kuɗi ba. Kun ga a nan wajen yanzu shi korewa ne. To da kore abin da aka sani, da da'awar abin da mutane ba a sani ba, dukka ba a yin sa sai da dalili. To shi ne, da haka wannan shi ne sun mai yadda annahu qadaha. Ko ya zo ya ce ban kuɗi na, sannan daga baya da'awa ya ce ai na biya ka. Mutane sun san sanda ya baka, amma ya aka yi ba su san sanda ya biya ka, sanda ka biya shi ba. Ko mutum ya yi inkarin ya ce kwata-kwata shi bai ma karɓa ba. To shi ya sa wannan annabi da ya ce lau yi otsan nasu bai da'awa ku, lau ɗin harfin sharɗin ne. To ladda'a riza shi ne jawabi na sharɗin. Da wasu mazaje, abinda ake nufi da wasu mazaje a nan wajen su ne almuradu bihim allazina la yakhafuna Allah, mazajen da ba sa jin tsoron Allah. Amma duk mutumin da yake jin tsoron Allah ba zai iya da'awar abinda ba nashi ba ya ce nashi, ko abinda ya sani akwai na haƙƙi a hannun shi ya ce babu. Duk wanda ke tsoron Allah ba zai iya haka ba. Ina fata an fahimta. Kwanan na gano wani ɗan union nan wajejen cikin Igbo local government ɗin, wani ya ɗauki wani ya bar kuɗi a mota dala ne, an ce kimanin kuɗin a Najeriya ce naira ya fi naira miliyan 500, kuma ya dawo yana neman kuɗin kuma ya ɗauka ya bar shi. Wato tabo usan sulan nan takardar da kai, wato na lura in kai ne ka dafa kuɗin nan fa za a tsaya da kai ma, tun da na ji kati tab. An fahimta? To shi ne abin da ya sa annabi ya ce ladda'a rijalu amwali qaumi, mutumin da zai yi da'awar dukiyar wani ba tashi bai ce tashi, kowa ne ya ɗauki haƙƙi ya baka ka ce bai baka ba. Duk wanda ke jin tsoron Allah ba zai iya haka. An fahimta? To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana. Sannan duk wanda ke jin tsoron Allah ba zai yi da'awar wanda bai kashe masa ɗan uwa ba ya kashe, ya ce wane ya kashe masa ɗan uwa. Da haka ladda'a rijalu amwali qaumin bi an yaqula hadha li, ya ce wannan nawa ne. Ta fuskar shi ne ya ce wato fi zimmati hadha ar-rajul li kaza wa kaza, ba zai iya da'awar abinda ba nashi bai ce nashi, sannan ba zai iya da'awar kana zaune ba baka ci kayan shi ba yanzu ya same ka ya nuna ka kai, ce ai wannan ya karɓi kuɗi na ya cinye lokaci kaza, kuma shi ya san ƙarya yake ba ya haka ba. Duk wanda ke tsoron Allah ba zai iya haka ba. Da abin da ya kama da wannan, to shi ne annabi yake cewa inda duk abin da mutane suka yi da'awa za a ba su, to Allah yana tabbatar maka mutanen da ba sa jin tsoron Allah, musamman yanzu a wannan zamanin da muke ciki yanzu, to da kwatan dukiyar mutane da za a yi Allah kaɗan ya san me zai faru. Da haka falal uta annasu bi da'awahum ladda arijalu amwal qawmin wa dima'ahum li'anna kullu insanin, domin kowane mutum la yakhafullaha, in dai bai jin tsoron Allah to la yahummuhu an yaddi al-amwal wa dima'. Bai dame shi bai da'awar kuɗin da ba nashi bai ce nashi, bai dame ba baka kashe masa ɗan uwa ba ya ce ka kashe masa ɗan uwa. Sai annabi ya ce walakin nal bayyanatu alal muddi, sai dai dissan da wani da'awar wani abu, wane ana zaune sai kawai ya zai ce wane ina bin sa kuɗi, yanzu al muddi ne, to wannan da'awar ba za ta tabbata ba sai ka kawo dalili ya aka kashe mai shi kuɗi. Wane kowa ya san cewa wani ya dauki kudi ya ba wani, wani ya dauki gida ya ba wani. Daga baya sai ka ce ai gidan nan dai bani ya aro, ya bani kyauta, yanzu da awakai dole sai ka kawo dalili. Ko san da ya dauki kudin nan ya bani mutane sun sani, amma ai na biya shi, bai yiwa ka biya shi sai da me, sai da albayyana. Yadda mutane suka san ya baka to ya kamata kuma su zama shaida ka biya shi, shine walakin albayyinatu alal mudda'i. Da haka wa takunu fi ithbati da'wa alal mudda'i a wannan lokacin. Da haka sai zamanto sai a samu rantsuwa daga wanda yayi inkari yace bai yadda ba, shine wal yaminu ala man ankara, sai a samu rantsuwa ga wanda yayi ainihin wato inkari. Shi yasa yanzu idan muka je kotu da mutum da wannan aifatin a hannuna, ni na ceta wace shi ya cewa tashi ce, kasancewarta a hannuna na tafi kotu da ita shine shaida na farko cewa ta wace. Shi kuma yanzu da yake da'awar cewa mai tashi ce, ya kamata ya kawo wa da kotu dalilin cewa yadda aka yi wannan aifatin wa tashi shi. Idan an ji kotu wannan shine shaida ta ta farko ta wace, in an ce ya kawo hujja babu dalili, an fahimta, to ni yanzu kasancewar na tafi da ita a hannuna ita ce hujja ta farko cewa ta wace. Tunda shi ba shi da hujja sai ya ce ni in yi rantsuwa ita ce shaida na biyu in tafi da abu. Shine lakin albayyinatu alal mudda'i alal mudda'i wal yaminu alami, tunda shi yayi da'awa ba dalili, ni kuma na inkari na ce ƙarya ce ba tashi bace ta wace. Yanzu kasancewar ta a hannuna shi da shaida na ɗaya, in hada in rantsuwa na biyu tunda shi ba dalili shine shaida na nawa na biyu, sai in tafi sai in ba mutane waje. To yanzu kun ga wannan fa a duniya kenan, ba za ka zo kai da'awar mashin din wani ka ce naka ba, gidan wani ka ce naka, sai kana da dalili. To yaushe ne addini ya koma mutane kawai sai su zo su yi da'awar abu kaza babu dalili? Yaushe addini ya koma haka? In har dukiya da kimarta da darajarta da Allah subhanahu wa ta'ala yake bata an san cewa ba ta kai addini ba, shi yasa idan da addini da dukiya suka ci karo to dole a yi taqdimin dukiya don addini ya tsira. Amma sai ya zamanto dukiya da dini ɗin, annabi ya ce inda duk abin da mutum yi da'awa za a bashi, to da wani zai zo ya ce dukiyarka tashi ce ko ka kashe masa ɗan uwa, amma wajen da'awar dukiyarka tashi ce ka kashe masa ɗan uwa ba za a karɓe ta ba sai da albayyana. To ta yaya mu kuma maganar addini kawai kowanne mutum sai ya zo ya da'awar ya ce abu kaza kaza ne kuma ba tare da dalili ba mutane su bi shi, ta yaya? Bai taɓa yiwuwa. Shi ya sa Buhari ke cewa da'awa malam su kuma alaiha bayyinatun fa abuna uha ali iyahu, duk wata da'awa da wani zai yi in bai tsayin mata da dalili ba to kai da'awa ne kawai. In kai da'awar kaza to ana buƙatar ka kawo masa dalili. Da haka kuma an samu wasu sun yi da'awa iri daban-daban. To wajen kuma dalili akwai dalilin da yake zama gamsasshe ana iya karɓarsa. Ai kana iya da'awar abu ka tafi kotu kuma kana da dalili, ba da ka je ka karanta ma kotu ba ka ce dalili kaza shine hujjar ka, sai ta ce ita gamsu kawai je ka. Dole sai ta bi diddigin dalilan wajen iya karɓar su ko rashin karɓar su. Shi yasa malaman usulul fiqh suke da wata ƙa'ida cewa walaysa kullu dalilin, ba dukkan dalili bane ya kun listidlal bihi sahihan, kuma kafa hujja da shi yake zama ingantacce. Mutum ya iya zuwa da wata matsala na da'awar wani haƙƙi a kotu, amma lokacin da ake buƙatar dalili sai kaga dalilin da zai kawo ya kafa mu kotu hujja wajen karɓar wannan abun ita kotu ta yi nan, shi kuma ya nan ba za ma a iya haɗa dalilan mu wajen a iya karɓar haƙƙi a basu. To wannan ya sa za ku samu duk wani mafsidi a doron ƙasa sai kun samu akwai dalilan da ya dogara da su wajen fasadin da yake. Amma dalilin biyu akwai maƙbul akwai gairu maƙbul. Shaiɗan da ya ce ba zai duka ya ma annaba Adamu sujjada ba a gaban Allah. Allah da ya ce masa ya Iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-ali me yace cewa ana khairun minhu wanda kace in duka an masa sujjada kai ma Allah ka san ba zai wadan nafi shi me dalilin shi shine yake khalaqatani min nari wa khalaqatahu min ti shi yasa ibnu qayyim a cikin madarij salihin ne yake faɗa cewa da yana nan akai wannan jahiyar da sai ya ma shaydan riddi fuska ta wajen goma cewa ƙasa ta huta kun ga yana da dalili da yasa yake bare ba amma wannan dalilin ba maqbul bane ba za a karɓe shi ba fir'auna da yake zaruni aqtul musa wali yad'u rabba ku kyale ne in kashe musa ya kira allan da yake takama da shi ya kawo dalili ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ina jin tsoron kada ya canza muku addini ko ya kawo muku fasadi a doron ƙasa ya kawo dalili yahudawa su ma sun taba da'awa suka ce waliyan Allah ne shi yasa kaga tunda ba yahudi zai zo ce shi ma wali ne to kowa ma zai iya da'awar ya ce shi wali ne amma lakinnal bayyinata alal muddai ba za ka zo kai da'awar abu ba dole sai ka kawo dalili to kuma wajen kawo dalilin naka ya kamata ka san cewa akwai dalilin da yake maqbul akwai dalilin da yake ghairu maqbul shi yasa da suka faɗi wannan maganan Allah sai ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu ya ku wa'inda kuke yahudawa ne in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nasi in dai kuna faɗa cewa ku waliyai ne ragowar mutane ba waliyin Allah ba ku kadai ne waliyai sai ya ce musu fataman nawul mautu in kuntum sadiqin ku gurin ku mutu ku zo ga aljanna ku shiga amma sai yace wala yatamannunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalim sannan sun taba da'awar da tafi wannan girma suka ci aljanna ta su ce su kadai ba wanda zai shiga Allah madaukakin sarki haka ya kara ce musu wal in kanat lakum ad-daru al-akhirati inda Allah khalisatan min dunin nas in dai kun ci gidan lahira aljanna ta ku ce ku kadai banda ragowar mutane Allah sai ya ce fatamannu al-mauta in kuntum sadiqi amma Allah yake wala yatamannunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalim sannan duka bangalorin sun taba da'awa wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara Allah yake tilka amanihum amma qul hasu burhanakum in kuntum sadiqi wannan gurace da'awa ce kawai ta ƙarya amma ku kawo dalili in dai maganar da kuka faɗa da gaske ne to in ba yahudi zai iya da'awar ya ce shi waliyin Allah ne tare da fasadin sa a doron ƙasa dalika bi annahum saboda Allah ya faɗi cewa sun kakkashi annabawan Allah laqad sami'a Allahu qawla allazina Allah ya ji maganar wa'inda suka ce inna Allaha faqir Allah talaka ne wa nahnu aghniya amune masu kuɗi Allah ya ce sanaktubu ma qalu wannan maganar da suka faɗa sai mu rubuta wa qatlimul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawa babu dalili wa qatlimul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu adab al-harim Allah yace zalika bima qaddamat aydihim wa anna Allaha laysa bi-dhallamin lil-amin alladhina qalu wa inna sakata inna Allaha ahida ilayna an la nu'mina lir-rasul cewa sai Allah ya musu wasiya duk annaban da za a turo a doron ƙasa kada su amince masa hatta ya atiya na bi qurbani ta akuluhunna sai ya zo musu da baiko daga sama wanda za su ga wuta tana cinsa Allah yake qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultu ai manzannin sun zo da abin da dalili da abin da kuke magana amma fa lima qataltumuhu in kuntum sadiqin me yasa kuka kama annabawan Allah kuka kashe Allah yake fa in kadzabuka faqad kadzaba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabi munir tare da wannan bannar fa na ce ma Allah talaka na kama annabawan Allah a kashe na ƙaryata annabawa amma tare da haka suka yi da'awa suka ce su ne awliya'ullahi su ne waliyan Allah su ne waliyan Allah shi yasa za ku ga idan suka faɗi abu suka ce yana cikin at-taura sai Allah ya ce musu qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin a biya da ku at-taura a buɗe a karanta in dai daga sai kuke da haka kan mutane su bari wani ya rena musu hankali duk wanda ya yi da'awar wani abu a cikin addini, kamar yadda kana zaune a gidanka, wani ba zai zo da'awa kawai ce gidan naka bane a sallama masa sai da dalili. To bai kamata ya zamanto wani ya zo da'awar wani abu na addini ba babu dalili a sallama masa. To wajen kawo dalilin kuma ka sani dalilin, akwai dalilin da ake karɓarsa, akwai dalilin da ba za a karɓa ba. In ba haka ba, idan Kirista zai ce maka ai dalilinsa na cewa Annabi Isa ɗan Allah ne, ya ja maka wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, kalma ne daga wajen Allah kuma rai ne daga wajen Allah, yana nufin ɗan Allah ne, shi kenan sai ka sallama mai, sai ka ce sadaqallahu alazim, a ayar Qur'ani ya ja, ya da'i, kaga ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka dalilin, akwai dalilin da ake karɓa, za ka ga an ce siyasa so an tafi kotu, wannan yana da lauya, wannan yana da lawyer, kuma kowanne yana da dalilin da ya dogara da shi. Amma kotu ba ta yanke hukunci kawai saboda wannan ya kawo dalili, wannan ya kawo dalili, sai ta duba dalilan da kowa ya dogara da shi da ƙarfin dalilan. Shi yasa sai ka ga akwai shari'ar da nan ɓangaren da nan ɓangaren, sai a iya ɗaukar shekaru ana yin ta kafin kotu ta gama su da dalilan nan ɓangaren da nan ɓangaren wajen zartar da hukunci. Da haka babu abin da ya kai addini ƙima. Yadda bai kamata ka bari a yi maka wasa da dukiyarka da ranka ba, wajen kawai wani yanzu ya zo ya da awar ya ce ka kashe masa ɗan uwa saboda ka san ranka zai tafi, don za a iya kashe ka. Yanzu kana buƙatar dole sai an bididdigi ya kawo dalili don kada ranka ya salwanta. To wallahi gara ranka ya salwanta da dukiyarka ya salwanta da addininka ya salwanta. An fahimta? Amma mutane ba sa ba wannan abin tunani. Saboda haka shi yasa da ku ga wasu suna surutu sai sai ai su waɗannan yara sun cika rashin kunya. An fahimta? A ba rashin kunya ba ne, Allah bai aiko ka ba, Annabi ya aiko. Saboda haka ba za ka zo kai da'awa ba kawai ka ce abu kaza addini ne, dole sai ka faɗa mana inda ka samo shi. Yanzu kafin ba don zuwan sunna ba, da karantawar da malaman sunna suka tashi suka yi, da yanzu a nan sabuwar Kaduna, idan an ce akwai alloli a unguwan nan da Annaba ka kai musu, wani ɗan iska kawai zai miƙe ce shi Annabi, ko ya miƙe a nan unguwan kawai ce shi Allah. An yi lokacin da duk waɗannan masu shekarun sun san an yi haka, taro za a zo ya kamar nan, wani sai ya datsa mutane biyu sai ce nan duka ya gafarta musu, ya lamunce musu ‘yan aljanna ne, nan kuma sai ce su jira sai shekara mai zuwa. Kaga ‘yan nan da aka ce an ba su aljanna sun taru, ‘yan nan na kuka suna lallashin, ‘yan nan suna cewa su yi haƙuri, ai abin rabo ne, ai abin rabo ne. Kaga su waɗannan yaran yanzu da ya fito, wannan bala'in na bid'a ba su san an ceto shi a baya ba. Shi yasa bid'ar da iyayenmu suka gani mu ba mu ganta ba, shi yasa bid'ar da mu kuma muka gani ‘ya’yanmu ba za su ganta ba. An fahimta? To wannan abu an ceto shi a baya. Wane ne wannan mawaƙin, wane ne mai sunansa Zungur ɗin nan? A tuna mun sunansa, Sa'adu Zungur ko? Ka je ka saurari waƙoƙin shi ka ji. Tun lokacin zuwan mulki tura mulkin mallaka, mawaƙi ne kun ga wajen shekara sama da 40. Amma idan ka ji waƙoƙin da ya yi na Hausa na fasaha, wajen yadda bid'o'i suka yaɗu a ƙasar Hausa tun a lokacin, har maganan barace-barace da maganar karuwanci sai da wannan mawaƙin ya yi magana a wancan lokacin. Saboda haka ake a wannan lokacin kawai mutum ne da'awa abu na addini. Ko ka zo kai kana ɗalibin shi kai amarya, ya ce shi dole shi ya kamata ya sa mata albarka kafin kai, don haka dole a kawo ta sai ta yi kwanaki a nan. Duk waɗannan abubuwan fa an yi su a nan ƙasar. Wanda ya san wannan ya sani, in ba ka sani ba kai ɗan matashi ne ɗan bana bakwai shi kenan. Amma waɗannan bala'i duka an yi su. To don haka karantawar sunna sai ta sa dole. Shi ya sa lokacin da aka tashi ana karantar da mutane aƙida, masu irin waɗanda abubuwan sai suka ɓoye kayansu. Sanda ahalin sunna suka yi rauni wajen karantar da aƙida mai kyau, sai matsalolin suka damu. Don haka dole a tashi a karantar da mutane aƙida mai kyau. Wannan shi ne zaman lafiya. To da'awa ka iya samu, kowa zai iya yin da'awa ya ce abu kaza ne, amma lakin nan bayyanatu ala al-muddai, in ka faɗa abu to muna bin ka bashi sai ka kawo dalili. To mu kuma dalili in ji a addini ne shi ne Qur'ani da sunna. sannan ba ma karɓar dalili na alƙur'ani da sunna sai a kan fahimtar ɗaliban annabi Muhammad. Akwai arrakiza su fi ilmin tafsir, ɗalibai mata nake ba shi za ka ga ƙawa'il ya tattara na abin da ya shafi tafsiri. Wajen abin da ya shafi tafsiri akwai tafsirin da yake sarih, akwai hatta tafsirin Qur'ani da sunna, akwai tafsirin da yake sarih, akwai tafsirin da yake ghairu sarih. Da haka tafsirin da yake sarih malamai na gane shi ta wajen hanya hudu wanda ba lokaci. Wanda yake ghairu sarih wannan kuma ijtihadin malami ne, ba annabi yayi shi ba. Malami ne zai iya fahimta cewa wannan hadisin shi yake fassara aya kaza. To a wajen abin da ya shafi tafsiri za ku ga malamai suna faɗa dole a fassara Qur'ani da fahimtar ɗaliban annabi Muhammad, saboda na farko su ne ahalul lisan. Duk wani mutum da ya koyi lugar larabci, larabci da Allah sahabbai sun fi shi iya larabci, saboda su sun iya larabcin da lokacin da babu wani abu da ya shiga larabcin na lalacewa. Sannan 95 cikin ɗari na ɗaliban annabi larabawa ne, wa'inda suke ba su wuce ba larabawan ba su wuce kaso 5 ba, su ne wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim. Ɗaya kenan, bayan sun fi kowa su ne ahalul lisan, mabuta harshe. Yanzu irin suna na Aisha matar annabi, irin su Abdullahi ɗan Abbas, irin su Abdullahi ɗan Mas'ud, ta yaya za ka yi muƙaranan fahimtar su da lugar larabci? Larabawa ne tsantsansu sirri wanda babu sirki da fahimtar yaren lugar larabci yanzu, wanda wani abu na dakal ya shige su yanzu. Balaraban ma da aka haife shi yanzu ɗan asali ka ga yana larabci, larabcin akwai kusakure yanzu, su kuma a lokacin su ba ka samun wannan larabcin ake tanta gare shi. Ɗaya na biyu, a gabansu aka saukar da Qur'ani. Yanzu nan unguwa ai akwai mutanen da mutumin da shi ya fara zuwa nan unguwa ya zo ya share ya saye fili, yana nan duk wani wanda ya zo ya san sanda wane ya zo ya saye fili da shekarar da ya fara gini, ya san sanda wane ya zo ya saye fili da shekarar da ya fara gini. To sai aka ce ana neman tarihin unguwan nan, sai wani matashi dan bana 7 wanda shi ko da ya tashi ya ga gidajen haka. Tsakaninku da Allah idan duniya da gaskiya, da wannan dattijan da ya fara zuwa tun ba gidan kowa ya kafa gida a unguwar, da matashin nan da ya taso ganin gine-ginen ya bai san yadda aka yi unguwar ta kafa ba, wa ya kamata ya ba da tarihin unguwar? Dattijan. To sahabbai sun zauna a lokacin da babu Qur'ani, a gabansu Qur'anin ya fara sauka. Kaga ya sha bamban da ni da kai, duk tasowa muka yi maka ga Qur'anin. To da haka in ana neman ayoyin Qur'ani kan wa suka sauka, a ina suka sauka, menene dalilin saukarsu? Kaga in duniya da gaskiya sahabbai ne ya kamata su yi bayani ga yadda matsalar ta faru, ba ni da kai ba da bamu san ya aka yi Qur'anin ya sauka ba, duk tashi muka yi maka ga Qur'anin. Sannan abu na uku, sun fi kowa imani da nagarta. Wannan ba da shaidarsu ba da shaidar Allah, hatta haddace ilimin Allah ne ya ba da shaida a kansu cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm, alqur'ani ayoyi ne bayyinannu amma a cikin kirazan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ne, ya ba su ilimi. Sun fi kowa wannan, sun fi kowa wannan. Sannan abu na hudu, malamin da ya karantar da su shi ne annabi Muhammad, kuma duk masu hankali sun yadda mustahili ne bai taɓa yiwa kai yanzu ka yi karatu a wajen wani malami ka gane wani abu na addini wanda sahabbai ba su gane a wajen malaminsu ba annabi, domin kai ka san ƙarya kake yi, babu haɗaka tsakanin malaminka da malaminsu, domin su sun koyi karatu daga bakin mutumin da ko kuskure ba ya yi. Da ka shattana shi ya sa za ku ga duk ƙa'idojin da malaman hadisi ke sawa a gane wane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne, to wannan ƙa'idar tana aiki ne ga wanda suka zo bayan sahabbai amma ba san sahabi ba, domin su ba wasu mutane ba ne suka haɗa aka ce mutanen kirki ne, a'a Allah ne da kansa ya ce mutanen kirki ne. Sannan abu na biyar, sahabbai sun kuɓuta daga bid'a, ba wani sahabi daga cikin sahabban annabi da Allah ya jarrabe shi da fadawa cikin bid'a, kamar yadda aka samu bid'a ta Khawarij wanda ita ce farko, qadariyanci, mu'tazilanci, jabariyanci, wane ne ya biyo, ba duk wannan bala'in da aka yi na bid'a ba abin da ya hada ba sahabi ko iri ta shiga ciki. Haka da wannan ne ya zama dole a girmama fahimtar Qur'ani da sunnar annabi akan fahimtar ɗaliban wannan annabin da suka zauna gaban ki suka yi karatu. Haka wannan ka'idar da kuke ganin ta ka'ida ce babba. Duk sanda wani ya zo maka da daɗin baki ya ja aya ko hadisi ya ce ita ce dalilin shi, ka tambaye shi ka ce masa cikin ɗaliban annabi da ya karanta dan Allah waye fahimci hayar aka kamar yadda kai ka fahimci ta. In ma ya zamanto kai fahimtar ka ba daidai bane shi ya sa su ba su gane haka ba. Idan ko fahimtar ka daidai ne su kuma sahabbai ba su gane haka ba, to yanzu ka gano wani abu ba na karatu wanda su kuma sahabbai ba su gane daga malamin su annabi ba, kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Da haka za mu ga Qur'ani yana faɗa wajen abin da ya shafi bayyana dalili. Allah yana cewa salbanin Isra'ila kam atinahum min ayati bayyina, ka tambayi bani Isra'ila ayoyi nawa ne muka ba su bayyinannu. Shi yasa ya ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allaha shadidul iqabi, wanda ya canja ni'imar Allah bayan ta zo masa to Allah madaukakin sarki yana da tsananin uquba. Babu kuma canja ni'imar Allah mafi girma kamar canja addinin Allah, dan duk wata ni'ima da Allah ke ma dan adam a doran kasa ba ta kai ni'ima ta addini ba. Duk abin da ka rasa a duniya idan baka rasa addini ba kana iya kubarin dinka, amma wallahi in ka rasa addini ba za ka iya kubarin dinka ba. Shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa annabi, saboda ku gane ayoyin da na tattara akan wannan suna da yawa, yace kul ka ce musu inni ala bayyinatin min rabbi, ni ina da hujja da dalili daga wajen Allah da ke nuna cewa ni ɗan saƙo ne, amma wa kadzabtum bi, kuka ƙaryata hujjatawa, amma ma in bi ma tasta'jiluna bi, abinda kuke ta cewa inna ita in gaggauta in kawo muku shi na mu'jiza da azaba ba a hannuna yake ba. Annabi ya ce masu ilil hukmu illa lillahi, ba wanda yake da ikon idan ana buƙatar wata aya ya kawo in ba Allah ya qussul haqqa, Allah shi yake ba da labarin gaskiya, wa huwa khairul fasirin, kuma shi ne mai mafi alherin mai yin abu daki daki. Da haka yace musu qul anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu alimun bidh-dhalimin, inda a ce abinda kuke nema a kawo na dalili a wajena yake annabi ya ce ai da tuntuna an gama, da kuke cewa a kawo aya ai da tuntuna an riga an gama. To shi yasa zamu ga da ya gama wasiya akan abu guda goma, ya faɗi wasiya ta farko ya ce la'allakum taqilun, ya faɗi wasiya ta biyu ya ce la'allakum tadhakkarun, sannan ya faɗi wasiya ta uku ya ce la'allakum tattaqun, shi ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah ya ce wannan ita ce hanya ta, miƙaƙƙiya ku bi ta, kada ku bi ƙananan hanyoyin da ke dama ko hagu sai ta raba ku da hanya ta. Sai ce wannan wasiya Allah ke muku ko za ku ji tsoronsa. Da ya gama magana da annabi Muhammad sai ya ce thumma atayna Musa al-kitaba tamaman, sannan muka ɗauki littafi muka ba annabi Musa littafi cikakke, alalladhi ahsana, littafin da muka kyautata shi wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, akwai shari'a a littafin, akwai rahama, ba mamaki mutane dangane da haduwa da ubangijin su su yi imani. Sai ya sake cewa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, ga wannan littafin nan alqur'ani mun saukar da shi yana cike da albarka ku bi shi, wattaqu, sannan ku ji tsoron Allah, la'allakum turhamun, ko Allah zai muku rahama. Me yasa ya saukar da littafin? Yace saboda an ta kulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatin min qablina, kada a dai lahira ka ce ai an saukar da littafi ne akan wata jama'a guda biyu kafin ku, su ne ba yahudi da kirista, wa in kunna an dirasatihim na gafiri, kace ai kai baka iya karatun littafinsa ba, baka iya karanta Attaura da yaren Ibraniyanci da ta sauka ba, baka iya karanta Injila ba da yaren kaza, a'a. Sai Allah yake an taqula aw taqulu ku kada ku ce law anna unzila alayna alkitabu da an saukar mana da littafi kamar yadda aka saukar musu lakunna ahda minhu to da mun fi su zama akan shari'a sai Allah yake faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum kenan kaga shi kanshi Allah subhanahu wata'ala lokacin da zai ce ayi abu kaza bai bar mutane haka ba sai da ya zo musu da bayyana dalili shi yasa za mu ga manzannin suna zuwa da bayyana ne to kai ba yanda za ka yi karka zo kai mana da'awar abu na addini babu bayyana sai ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmatun faman adlamu da haka babu mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatillahi wanda ya kare ta ayoyin Allah wa sadafa anha ya juya baya ya kyale ta sanadil ladina yasdifuna an ayatina su'al adhab bima kanu yasdifuna da shi yasa haka zamu ga duk annabawan Allah in yace wa ila samud akhahu salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai yace qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo daga wajen ubangijinku hadhihi naqatullahi lakum aya ga tagwon Allah ku kyale ta aya ce ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun alim adhabun alim haka Allah madaukakin sarki wa ila madyana akhahu shu'ayba ma haka Allah yace qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa da yazo sai yace idan antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-qusa war rakabu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liqadi Allahu amran kana maf'ula sai yace li yahlika man halaka an bayyinati in zaka je lahira ka shiga wuta to ka sani zaka shige ta ne da dalili an bayyana sannan waya haya man haya in zaka rayu to ka rayu akan dalili da hujja wa inna Allaha la yasmi'u al-alim da haka duk wanda zai shiga wuta ba haka kawai zai shiga ba wanda zai shiga wuta bai san dalilin shiga wutarsa ba wala zaka shige ta ne an bayyana ce kuma haka in zaka tafi aljanna zaka tafi ne akan bayyana akan wannan mutum zai ainihin wato tafi daka zamu ga ayoyi da yawa sun zo a cikin alqur'ani Allah zai ce wa annabi wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun shi yasa da ya tashi saukar da ayoyin qur'ani sai zama ayatin ne mai bayyinatin ayoyi ne wanda suke bayyinannu daka ayoyin da suke magana akan wannan a cikin alqur'ani wajen ayatin bayyinatin suna da yawa a cikin ainihin wato alqur'ani Allah ne ya faɗa yake inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sai yace fiha ayatun bayyinatun kuma in ka je wajen zaka ga ayoyin bayyinannu dan akwai maqama Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya zaka Allah sai yace wa man dakalahu kana amina zaka gashi nan zaka ga hatta ayoyin da ake karanta na Qur'ani Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun idan an zo an karanta musu ayoyin al-Qur'ani bayyinannu قال الذين لا يرضون لقاءنا وند باسا فاتن سواد da Allah sukan kalli annabi su ce masa yazo musu da wani alqur'anin wanda ba wannan ba قال الذين لا يرضون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله Allah yake kulka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bazan iya canza wannan alqur'anin daga wajena ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bana bin komai sai abinda Allah ya mun wahayi yace in bi kuda haka zamu ga haka Allah yake wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati amma fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin an zo musa da dalili bayyananni amma suka ƙaryata suka yi girman kai a doran ƙasa inji Allah subhanahu wa ta'ala wani wajen haka Allah yake wa laqad atina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adunnuka ya musa mas'hura da haka wani wajen haka Allah ya ce falamma ja'ahum musa bi ayatin bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali da haka zaku ga Allah madaukakin sarki haka yake aiko annabawa amma duk da wayannan bayyinatin da Allah ke aiko annabawa da sosai da aka samu wasu suka ƙaryata ayatin bayyinatin ayoyin da suke bayyinan da haka wannan shine a takaice cewa duk mutumin da ya da'awar wani abu na addini to lalle ya kamata ya kawo mutane hujja, kuma tunda kai ka san Allah bai aiko kuma annabi ya aiko, an gane annabi ne kadai ba tsi tabbat a ce kai ya rasulullahi to kai kuma mai hujja ka ina ka samu, an fahimta bai yiwa. Amma duk wanda ba shi ba ya kawo abu to sai an tambaye shi mai dalilin sa mai hujja sa ina ya samu kuma mai dogara da shi wajen fadan wannan abu. Wannan ita ce ka'ida ta addini, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wannan hadisin da muka karanta yanzu wato asali ne, al-hadithu aslun min usuli turuq al-hukum, wannan hadisin asali ne daga cikin asali na hanyoyin da ake wa mutane hukunci. Da haka zamu ga cewa a cikin sa akwai fa'idoji kamar haka. Na daya shine anna damul ma'asumi, jinin wanda yake tsararre ne wa malahu da dukiyarsa, la yastahallu, ba a halatta jinin mutum, wa la yastahaqqu bi mujarrid ad-da'wa, sannan ba su cancanta ba a halatta jininsa da dukiyarsa da mujarradin wani yayi da'awar cewa ina bin wani kaza. Fal aslu, asali shine bara'atu dhimma, wato kowane mutum kubatacce ne, al ma'sum tsararre ne, an fahimta shine bara'atu zimma, asali baka kashe kowa ma ba mai binka ko sifi. Wanda yazo yace ka kashe wani ko yana binka wani abu to yanzu yayi da'awa, ya kamata kuma dole sai ya kawo ni sai ya kawo dalili, wannan shine. Sannan abu na biyu, hadisin nan yana nuna mana cewa galabatu zulmi wal kadhibi, wato rinjayen zalunci da ƙarya yana nan ala kasirin minan nasi, akan da yawa daga cikin mutane. Shi yasa zamu ga Allah da ya bamu labarin kissar Annabi Dawud cikin suratu Sad, kafiran Makka sun kalli Annabi sun ce wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yawmil hisab, suka ce wai ba ya ce shi Annabi bane, to ajil lana qittana, a gaggauto musu da nasa rabon, in ma na abinda za na azaba ko na abinda za a fara ba su na sakamako tun a nan duniya kafin a je lahira. Sai Allah ya ce wa Annabi isbir ala ma yaquluna, kai hakuri kan abinda suke faɗa maka. Wa dhkur abdana Dawud zal'ay innahu awwa, inna sakkarna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashi wal-ishra wat-tayra, ga tsuntsaye ma hashura kullun lahu awwa, wa shaddadna mulkahu, Allah ya ce maka karfan mulkin sa, wa atinahu al-hikmata, maka bashi hikima, wa fasal al-khita, da kuma tantance zance, yana magana inda ya dace ayi magana, inda ya kamata ya tsawaita ya tsawaita, inda ba a bukatun ya tsawaita bai tsawaita ba. To sai Allah ya ce wa Annabi wa hal ataka nabul khasmi, labarin masu husuma ya zo maka, itta sawwarul mihrab, lokacin da suka tsallaka katanga suka shigo mihrab, ana ce wa masallaci mihrab, inda ake ibada ana ce masa mihrab, haka inda ka ware a gidanka inda yafi ko ina kima kake zama dan yin wani abu baka so kowa ya shigo maka, to ana ce masa mihrab. To Annabi Dawud yana zaune, iddakalu ala Dawuda, sai mutanen suka shigo ta inda bai kamata su shigo ba, a lokacin da bai kamata su shigo ma, fa faza aminu, sai Annabi Dawud tsoro na tabi'a ya kama shi. Tunda yanzu muna zaune a cikin masallacin nan muna karatu, ana zaunen nan kawai sai aka ga maciji ya shigo, a dabi'a dan adam kowa zai ji tsoro, kada maciji ya shigo yanzu wani ji tsoro a cewa na ashe wa ka da imani da salafiyar nan ta ka, an fahimta a wannan dabi'a ne na dan adam. To shine suka ce masa qalu la takhaf, ka ji tsoro, kasmani baga ba'duna ala ba'd, mutane ne masu husuma guda biyu, ɗaya zalunci ɗaya, fa kun bainana bil haqqi, kai hukunci tsakanin mu da gaskiya, wala tushrik, kada kai zalunci, wa hadina ila sawa'is sirat, dan Allah ka dora mu akan tafarkin da ya dace. Dai sai ya fara bayani yace inna hadha aqilahu 99 na'aja, wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda 99 na'aja, irin wannan tinkiyar da take da gashi mai yawa ita ce na'aja, wali na'ajatun wahida, wanda za ku ga ana kiwon su ana musu aski, so da wata in aka mata aski za ka ga ita kadai gashin ta sai ga ya cika baro, ana yin amfani da shi wajen abubuwa, shi ita ce na'aja. Waliya na'ajatun wahida, ni ina da tinkiya guda ɗaya, fa qala akfilniha, sai yace sai na bashi kwaya ɗaya ya hada da nashi guda 99 sun zama 100, wa azzani fil khitab, kuma ya gallabe ni wajen magana ya takura min ya hana na saka. Annabi Dawud yana jin haka sai hankalin sa ya tashi ga wannan wani irin rashin imani ne. Kai kana da guda 99 shi yana da guda 1 maimakon ka dauko 9 ka bashi su zama guda 10 nashi ko ka dauko 4 ka bashi su zama 5 sai ka ce dayan ma sai ya ka karbe ka hada da naka sun zama guda 100 shi mai daya ya zauna ba komai kaga wannan shine bawo sheke ta muke dukan mara lafiya don mai lafiya ya sadu da ku. Annabi Dawud yana jin haka sai hankalin sa ya tashi qala sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila na'ji wallahi ya zalunce ka wajen takura maka sai ya karbe tinke ka kwaya daya hada da nashi guda 99 sai ya ce wa inna kathiran min al-qulata'i da yawa daga cikin mutane da hulda ke hadawa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd sashin su yana zalintar sashi sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kuma wallahi ɗan kadan ne to wannan zamanin ne zaka tabbatar da ɗan kadan din shi yasa yanda zaka ga a society mu duk mutumin da yayi yana da amana a kowane bangare yanzu abu nunawa ne ko kuwa sai kaga da mai gida da yaro idan an hadu ko yaron ya zama maciyin amana ko mai gidan ya zama maciyin amana ko ya zama akwai inda mai gidan yake cin amanar yaron ko akwai inda yaron yake cin amanar wa mai gidan wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd ko da mace da miji idan za a yi zaman aure ko kaga mijin shi yake zalintar matar ko matan ita take zalintar mijin ko akwai inda matar take zalintar mijin akwai inda mijin yake zalintar wa matar wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd shugabanni da mabiya ko ka samu akwai inda shugabannin suke zalintar mutane ko akwai inda su kuma mutanen suke zalintar shugabannin ko akwai inda shugabannin azzalime ne su ma mabiyan azzalime ne wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd da yawa daga cikin mutanen da hurda ke hadawa sashi yana zalintar sashi ko ka samu mai gida ne da ƴaƴan shi akwai inda mai gidan azzalimi ne shi ke tutar ƴaƴan wanda zai ce ya za a ce dan da ka haifa ka zalunce shi kwarai yana faruwa ai na faɗa kwanan nan kuma na sha maimaita na ce da yawa daga cikin iyaye idan an je lahira sai Allah ya fa da yawa iyaye ba su san cewa ba idan aka je lahira ga ka ga dan da ka haifa kafin Allah ya tambaye ɗanka akan haƙƙinka kai zai fara tambaya akan haƙƙin shi duk wannan abin da muke fama da shi yanzu na lalacewa na tarbiya yanzu ba nan aka zo aka yi ta mana saka ba har nan cikin sulhu din nan aka zo wayarin din masallacin nan aka shiri ai na faɗa ai a nan wajen nace duk yaran da suke zuwa su zo su ɗauki janareto a nan wajen nace na rantsi da Allah dillan da muka kama ɗan kowaye nace ba magana wai mu tura shi wajen hukuma wai ta mai hukunci mu za mu hukunta shi da kanmu gobe ya ƙara don haka duk wanda ya san ɗan shi malaji ne a nan unguwa ai ana sadar da su ko yawa to a kiyaye kayan Allah yawa baraka ka je ka dauki janaraton gidan wani ya fi sauki da ka zo ka dauki na Allah wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd kai ka haifa da baka gina shi ba tun a farkon rayuwarka jiran kake kuma yaron ya tashi ya gina kanshi sannan ya dawo ya gina ka haka fa iyaye suke yanzu shi yasa sai ka ga yaro zai taso iyayensa suna kallon yana zuwa da kuɗi gidan amma da mamarsa da babansa ba matsalar su bane ina yake samu kuɗin matsalar su kawai yana da suna da matsala yanzu ya kashe musu wa matsalar su don haka wannan sai sabbaba da yawan yara lalacewa shi yasa sai yace wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati idan kaga za a yi hurda tsakanin malami da dalibi dalibi bai cutar malami malami ba cutar dalibi wallahi sai in imani da aiki mai kyau yake wa mutane jagoranci kuma wa qalilun ma yan kadan ne cikin mutane wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka abu na uku hadisi yana nuna mana annad da'wa la tuqbalu illa bi bayyinatin duk wanda zai yi da'awar wani abu ba za a karba ba sai da dalili da'awar kuma harka ce ta duniya ballantana kuma harka ta addini da haka duk girman ka duk shehin ta kanka ko kai shehu waye ko kai wali waye to in kai da'awar abu sai mun samu dalili yanzu ka kalla cikin malaman kasan nan wani sai ka ga yaro yana cewa ita dariƙa ba dole bane sai kaga dama sai ja ayar faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila sai ce wanda ya ga dama ya riki hanya zuwa ga Allah wannan ita ce dariƙa shi fa Allah a cikin suratul insani da ya faɗi cewa faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila ya faɗi sabil din a baya ce inna hadaynahum bi mun shiryar da dan adam hanya in ma shakiran wai ma kafura wanda duk malaman musulunci sun ittifaki ita ce musulunci lokacin da annabi Allah ya saukan mai da wannan ayar wurin guda uku da annabin da daliban shi har suka kare ba wanda ya san wata dariƙa ta wani shehi a cikin su amma sai ga wani malami ya zo ya fassara ayar sai ce wa man sha'a takada ila rabbihi sabila sai fassara shi ga dariƙan wani da haka sai ce ga dariƙu nan da yawa sun kai dariƙu da wani abu da haka fa man sha'a takada ila rabbihi sabila in ka tambaye shi kace akramaka Allah dan Allah wannan aya annabi ya karantar da sahabbai kuma shine malamin su kuma sun fi kowa gane addini cikin daliban annabi da Allah waye ya gane haka sai ce to ka mai rashin kunya dama ku yan izala ba ku da mutunci duk girman mutum shi yasa da ya gane haka in ka zo zaka mai tambaya ma kaida sai ce ka haddace hadisi dubu wai ba ka haddace hadisi dubu ba zaka mai tambaya ba ga ba kauye fa zai zo daga kauye fa bai san komai ba wani yazo sai ma ya sa annabi rantsuwa kafin ya mai tambaya yace ka tura dan sako garin mu yaji yace kaza ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka annabi yace ga wani ka zo saboda tsabar shi shehi ne zaka mai tambaya ya sa sharadin sai ka haddace hadisi dubu kafin ka mai tambaya in na ci haddace hadisi dubu mai zan a wajen ka sana'a ban hudu hadisi yana nuna mana annahu la farqa fi dalika bayna ar-rajul al-adl wa ghayri babu bambanci tsakanin namiji adili duk yadda aka san kai adili ne in dai kai ba sahabi bane dan mu gane cewa matsayin sahabi ya bambanta da ragowar mutane akwai sa'id ibn zaid yana daga cikin mutanen da annabi ya musu shaida cewa ɗan aljanna ne ana zaune wata rana sai wata mata ta tashi ta je ta kai karar sa kotu ta ce ya kwace mata gona ranar shiga kotu aka zo matar ta zo kotu ta tsaya ga Sa'id ibn Zaid wanda ake kara mutumin nan fa da ake kara yana daga cikin mutane goma da annabi ya kirga su yace yan aljanna ne amma ga wata mata ta zo ta ce ya kwace mata gona da aka shigo kotu ya kalli alƙali ya kalli matan yace ni yanzu ni zan karbe miki gona bayan ni da kunnena naji annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya karbi ƙasar mutane shibir ta ƙaya haka lana alkiyama sai an babbako masa ita tun daga ƙasa ta bakwai kaga masu cin filayen mutane kun ci bala'i wallahi da haka ranar alkiyama wani zaka ganshi billahi ladhi da kamar girman sabuwar kadunan nan tun daga ƙasa ta bakwai an yan komai wallahi ya dauko ta kinkin kinkin ya dan faro filin alkiyama yana a gafara zai sauke wallahi saboda san haɗi filin mutane yace ni yanzu ni da naji annabi ya faɗa haka da kunnena yace wanda ya karɓi gonan mutane shibir haka gobe alkiyama sai kuma ni da naji annabi ya faɗa haka sannan zan karɓi miki gona ni to sai alƙalin ya ce masa ya je kawai saboda jikinsa ya mutu wanda ya ji wannan daga annabi a matsayinsa na sahabi ittifaqan cewa sahabban annabi ba sa yin ƙarya to kafin ya bar gurin kotun yace Allah wannan matar in dai ƙarya take na farko kamar kautar da ita ta daina gani na biyu gonar da take na karɓe mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ta a gonar kuma haka akai kafin ta bar duniya sai da ta daina gani sannan a koran da ta je gonar tana zagayawa tana kewayawa a gonar ta faɗa rijiya ta mutu a ciki rijiyar ita ce ta zama kabarin ta aka rufe ta a ciki an fahimta to wannan sune waliyyi na haƙiƙa wannan da ake cewa waliyyi ne yanzu ba tuntuni suka tsine mana albarka ba kuma gashi ba abin da ya same mu dan ka gane cewa duk wanda ake daga a ce waliyyi ne banza ne ba abin da nema shi yasa annabi Ibrahim ya ce wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi mutun ne ya ki bin Allah kuma wai so yake ka ji tsoron sa na rantsa da Allah duk wanda bai bi Allah ba ka ji tsoron sa ba abin da zai iya maka sannan abu na biyar shine al hukmu bil bayyina ana yin hukunci ne da dalili sana abu na shida hadisi yana nuna mana bara'atul mudda'i alayhi bi yaminihi idan lam yakul lil mudda'a alayhi bayyina, shi mutumin da aka yi da'awar abu gare shi shine zai kubutar da kansa ne ta hanyar rantsuwa idan shi wanda yayi da'awa ba shi da dalili. Kamar misalin da na buga yanzu wannan waya idan wani ba ga ta a hannuna ba, kasancewar ta a hannuna yanzu shine dalili na farko cewa ta wace. Idan wani yazo ya ce wannan salular ta fice, to yanzu yayi ne, yayi da'awa yanzu. Idan muka tafi kotu kasancewar salular ta wace shine shaida na farko, to shi da yace tashi ce, to shi yanzu shine al-mudda'i, shi zai kawo dalilin yadda aka yi wannan salular ta zama tashi. Ko kuwa da farko ai cewa ina ka fi ta, ina kwalinta yake a wana me ya aka yi taba hannun shi, satewa aka yi ko ya aka yi, duk wannan yana daga cikin bayyana din da su ya kawo. Idan ya kawo dalilan da kotu kawai ta fahimci abin nan shiriri ta ne, to ni kuma yanzu sai in yi rantsuwa, sai in ce na rantse da Allah wannan salular ta wace ita ce shaida na biyu, sai in kama gabana kawai. Sannan abu na bakwai, annal bayyinata ammatun fi kulli ma yubayyinul haqq, wato ita bayyana gamammiya ta cikin duk abin da zai bayyana da haƙƙi min shuhudin, na shaida da kuma ƙara'in. Sannan abu na takwas, annal qadi la yahkumu bi ilmihi, alƙali bai yin hukunci da abin da ya sani. Kuna ganewa saɓanin shari'ar musulunci tana da tsarinta da ƙa'idarta, don wanda ya yi ta ba shi ne wanda ya halicci hankulan mutane. Yanzu alƙali ya zo wucewa, rikici ya haɗa tsakanin wani da wani a gaban shi, wani ya ɗauki wuƙa ya birmamawa wani, to yanzu abin da ya sani ba da shi zai hukunci ba, sai abin da dalilai suka tabbatar wajen shari'a. In yana so yanzu ya aiki da abin da ya sani, sai dai akwai kesin wata kotu, sai ya tafi can sai ya ba da shaidar abin da ya faru a idan shi. An fahimta? Sai ya ba da shaidar abin da ya faru a idan shi. Abu na tara, anna naqulul mudda'i alayhi an al-yamini, an gane shi kuma wanda ake da'awar abu a kansa, idan aka ce ya rantsuwa dalilin ne lil mudda'i. Yanzu an tafi kotu, wani ya ce wannan salular tashi ce ko, kasancewarsa tana hannuna, kun ga yanzu ya yi da'awa ko, to sai aka nemi shi ya kawo dalili, sai ya kasa kawowa, to ni kuma sai aka biyo kaina aka ce to kai ka rantse, ni kuma sai na kasa rantsuwa. To ƙin rantsuwa ta ya zama shaida biyu in tafi, to wannan dalili ne akan cewa ni kaina ina da matsala. Ina fata an gane. Da haka fa yahkumu lahu bi yaminihi kama yahkumu lahu bi shahid, to shi wannan wanda yayi da'awa cewa abin nashi ne, shi wanda abin ke hannunsa ƙin rantsuwarsa yanzu, to dalili ne shaida na farko akan wancin cewa kayan ba nashi bane shi wannan. To shi wannan wanda yayi da'awa sai a ce to kai ka yi rantsuwa, idan ya yarda zai rantse, to wanda shine shaidarsa ta biyu, sai a dauki kayan aini a bashi. Sana abu na 11 hadisi yana nuna mana annad da'awa takunu fi dima'i wal amwali wa ghayri hamlil huquqi, akan yi da'awa akan dukiya da jini da wasunsu. Kenan mutum zai iya cewa kudinka nashi ne ko ka kashe masa dan uwa. Wa dhikruhuma kharaja makharajal ghalib, an ambaci dukiya ne da kudi saboda galibi akan su aka fi samun mai matsala. Amma ba kudi kadai ba, ba dukiya ba, wani ma in ya ga dama matakka zai iya cewa matar shi ce, ya ce ai kawai ya yi tafiya kafin ya dawo zai samu ka ɗauke masa mata, ai ta rikici. Sannan abu na 11 shi ne siyanatu shari'a, kulawar da shari'a take da shi da tsarewa, lil huquqi min zulmiz zalimina, daga haƙƙoƙin mutane akan zaluncin azzalimai. Shi yasa sai ta ce to dole a kula da wannan. Wannan yana daga ciki, Allah ta'ala ya samu dace, mala alisin da yana ta nuna cewa lokaci yayi, za mu yi ƙoƙari mu tsaya nan. Wa bihadal qadari kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mai wa alaikum assalam.
Idan yayi da'awa